الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منا شاترا قواتن المحرم هجر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دق مكة زوى مدينة دبو ديا دري هدو دا 40 da hudu wadda ta yi daidai da 17 ga watan 8 shekara ta 2022 miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin Jibois dake cikin wannan unguwa ta Tudun Maliki a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Sharhu Sunna littafi ne na babban malami Imamul Barbahari rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 61 a cikin wannan littafi mai albarka muna nan dai a mun tattauna a darasin da ya gabata muna cikin gabata 80 inda muke bayani game da hadithin annabi sallallahu alaihi wa sallama na addinun nasihatu to mun ji a satin da ya wuce yanda ake yi wa shugabanni nasiha shine in aka ce shugabanni kuma a imma yana daukan shugabanni na al'umma yana kuma daukan shugabanni na addini wato jagorori na addini malamai kenan ai musu da'a cikin dukkan abinda bai saba wa Allah da manzansa ba kada kuma mutun ya zare hannu na da'a daga gare su kar kuma mutun ya zamto dan tawaye a kansu kar kuma mutun ya zamto cikin masu bibiya da neman laifuffuka da kurakuran su domin ya da su a bainar jama'a kamar yadda muka karanta in za ku tuna mun ce yana daga cikin yiwa shugaba nasiha idan kana da ilimi kana da kuma damar ka keɓanta kai da shi kai masa nasiha to wannan yana daga cikin bashin da ake binka a matsayin ka na malami na addini ba ka je da bukatu na kashin kai ba ko neman kujeran maka ko neman ainihin wato ta umara ko neman wani fili ko gida ko mota ko kudi da sauransu a'a wani kuskure ka fuskanci shugaba yana yi ko kuma ga wani alkhairi shugaba yayi sakaci bai yi shi ba kuma kana da shiga wajen wannan shugaba kana da ikon da zaka je ka keɓanta kai da shi ka tattauna ka isar da sako na nasiha zuwa gare shi to wannan yana daga cikin nasiha ga shugaba wato aje a isar da wannan sako na an karar da shi da kuma lurantar da shi kurakuran da suke faruwa a mulkin sa ba wai ka je ka dinga hirar abin da ke faruwa a mulkin shugaba na ba daidai ba ainihin wato a bainar jama'a wannan yana daga cikin algos yana daga cikin yaudara a addini kenan nasiha shine ka bayar da nasiha tsantsa da ikhlasi daga gare ka zuwa ga shugaba yana daga cikin yiwa shugaba nasiha kamar yadda muka karanta idan shugaba ya dora maka wani aiki, to ka tsaya iya iyawarka kaga cewa ka aiwatar da wannan aikin bisa bin ka'idoji da dokoki na wannan aiki. Idan ya jagorantar da kai a wani bangare ko wata ma'aikata cikin ma'aikatu, to ya zamto yana daga cikin nasiha ka zamto ka tsaya tsayin daka tukuru, ka yi aiki da ikhlasi, ka yi don Allah, ka sauke nauyin da wannan shugaba ya ainihin wato dora maka. Sannan idan kai a matsayinka na makusancinsa, a matsayinka na mai bashi shawara, idan ka ga wani gibi a cikin mulkinsa ko a bangaren da ya danka maka a kowane abu da kake ganin ya kamata shugaba ya sani, ya yi maza-maza ya kawo ɗauki wannan bangaren domin kada ainihin wato wannan barna da ke faruwa a wannan wuri ta ci gaba ko kuma ta ƙara faɗaɗa. To wannan duk yana daga cikin wajibinka a matsayinka na wani daga cikin kusoshin gwamnati ko ɗaya daga cikin wanda shugaba ya zaɓa ya bashi shawara ko kuma ya zaɓa ya danka masa wata amana. Yana daga cikin yiwa shugaba nasiha, yi masa addu'a ta fatan alkhairi, yi masa addu'a ta gyaruwa, yi masa addu'a ta Allah madaukakin sarki ya dora shi akan daidai, Allah ta'ala ya bashi ikon wato sauke amana, Allah ta'ala ya sanya masa tausayin talakawa. Wannan yana daga cikin abin da zaka yi wa shugaba na addu'a, domin idan shugaba ya gyaru al'umma za ta gyaru. Shi yasa sai malam yake cewa idan kaga mutum yana kusantar ilimi ko yana da'awar dalifta ta ilimi amma baya yi wa shugaba addu'a, yana ma yin inkari game da yiwa shugaba addu'a, to wannan ka sani shi ma ya ha'inci Allah da manzansa, kuma ya ha'inci wannan shugaba, kuma bai zama mai nasiha ba ga wannan shugaba din. To wannan duk yana daga cikin abin da muka tattauna. Sai kuma gaba ta ƙarshe, yin nasiha ga sauran gaba garin musulmi ta hanyar shiryar da musulmi zuwa daidai. Idan kana da wata gudunmawa da zaka bayar wa ko mata ko matasa, maza ko dattawa, dukkan abin da kake ganin kana da shi na bayar da gudunmawa da shiryar da al'umma zuwa ga tafarki madaidaici, to wannan ana binka wannan bashi. Yana daga cikin nasiha ga sauran jama'a, ka zamto kana nuna musu hanya mai bullewa, kana kuma tsoratar da su daga hanyoyi na bata, ka zamto kana kokarin umartar al'umma da yin alheri, kana kuma kokarin hana su wato yin abin da yake na sharri, ka zamto mai kokarin wayar da kai da ilmantar da jahilai cikin al'umma, ka zamto mai tunatar da gafalallu cikin al'umma, ka zama mai sowa mutane alheri kamar yadda kake sowa kanka, ka zama mai tausayi akan talakawa, mai son sauki ga talakawa. Duk damar da ka samu kowace iri ce, ya zamto akwai tausasawa a ciki, ka zamto mai yin sadaka ga mabukata. Wannan yana daga cikin nasiha ga al'umma. Har wa yau yana daga cikin nasiha ga al'umma da muka karanta shine, ka zamto mai bayar da kyakkyawar shawara ga duk wanda ya neme ka shawara, ko ya neme ka shawara a harkokinsa na ainihin kasuwanci, ko ya nemi shawararka a harkokinsa na cikin gida na tsakaninsa da iyalinsa, ko ya nemi shawararka a wasu al'amura na yau da kullun na rayuwa, to ka zamto mai bayar da kyakkyawar shawara ga wannan shugaba, ga wanda ya nemi shawararka. Sannan ka zamto mai kiyaye sirri ga dukkan wanda ya amince maka, duk wanda ya jawo ka ya sanar da kai sirrinsa, to yana daga cikin nasiha ga sauran al'umma, ka zamto mai kiyaye amana, ka zamto kuma mai kiyaye ajiya in an baka. Wannan duk yana daga cikin yin nasiha. Sannan ka zamto mai nasiha a siye da siyarwarka, idan kai dan kasuwa ne kar ka zama mayaudari a kasuwanci, kar ka zama mai algus a cikin kasuwanci. Wannan duk yana daga cikin abinda wannan hadisi ya kunsa na addinun nasihatu. To bayan nan mun tattauna game da gaba ta 81, inda malam yake sake sanar da mu cewa Allah madaukakin sarki daga cikin sufofinsa akwai ji, akwai gani, akwai ilimi. Sannan hannayen Allah shimfudaddu ne, Allah madaukakin sarki yana da kyauta ba marowaci bane. Sannan Allah madaukakin sarki ya san cewa dukkanin halittarsa, wato ya san cewa wasu daga cikin halittarsa za su saba masa tun kafin ya halicce su. Saninsa game da su zartacce ne, amma duk da ya san cewa akwai wasu daga cikin halittarsa ba za su taɓa yin imani da shi ba, a kafirci za su rayu, a shi za su mutu. Ya san wasu daga cikin halittunsa ba za su taɓa yi masa aikin da'a ba, saba masa za su yi ta yi. Amma duk da haka, duk da ilimin Allah game da su, amma Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da su ta hanyar kawo musu addinin musulunci, sannan ya yi musu baiwa da karamci da kyauta da falala. Wannan duk yana daga cikin abin da Allah maɗaukakin sarki yake yi wa bayinsa. Wasu su yi godiya akan wannan ni'imomin, wasu kuma su butulce. To mun tsaya a daidai gabar da malai yake cewa falam yamna'ahu ilmuhu fihim an hadahu lil islam. Qala al mu'allif rahimahullahu ta'ala, yace falam yamna'ahu ilmuhu fihim, ilmin Allah game da bayinsa bai hana shi ba an hadahum lil islam, ya shiryar da su zuwa ga addinin musulunci. Duk da ya san cewa a cikin bayinsa wato wasu kafirai ne, wasu mu'minai, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir, ya san wasu ƴan aljanna ne, wasu kuma wuta za su je. Amma wai saboda baiwa da tausayi irin na Allah maɗaukakin sarki, bai bar su a iya wancan ilimin nasa ba, wato ya zamto ya mu'amalance su da iliminsa kawai, sai ya zamto ya aiko musu annabawa, ya aiko musu manzanni, ya turo da littattafai dan a isar musu da sako, kuma babu wanda aka kebance aka ware wani. Ma annahu ya'lamu ma ya'maluna, tare da cewa Allah ya san abin da za su aikata min al-kufri, na kafirci, wal iman, da imani. Fa inna Allah da'ahum ila al-islam, amma duk da haka Allah ta'ala ya kira su zuwa musulunci. Allah madaukakin sarki ya aiko manzanni dan su kira dukkanin mutane zuwa musulunci. Wada'ahum ila al-iman, kuma ya kiraye su zuwa ga imani. Wa arsala ar-rusula, ya kuma aiko musu manzanni. Wa anzala al-kutuba, ya kuma saukar musu da littattafai. Li hidayatihim, wai dan shiryuwarsu. Wa huwa ya'lamu, alhalin fa shi yana ya san ma yaf'aluna, abinda za su aikata. Dan kan wani ya ce ai ba aiko masa manzo ba, ba a saukan mar da littafi ba, bai san me Allah yake so ba, bai san me Allah baya so ba. Shi yasa gabaki daya da mu'minan da kafiran, da waɗanda za su yadda da waɗanda ba za su yadda ba, da masu biyayya da masu saban, duk gaba ɗaya lokaci da aka aiko musu annabawa ko aka aiko musu manzanni, sannan aka saukar musu da littafai, ba warewa aka yi ballanta na wani ya ce shi ba shi da labari ko ba shi da masaniya. Na fata an gane. Lakinnahu min rahmatihi, sai dai yana daga rahmar Allah maɗaukakin sarki. Lam yatrukhum, bai kyale su haka ba. Wa yakilhum ila ilmihi bihim, ya jingina su zuwa ga iliminsa game da su. Allah tinkan ya halicce mu ya san wayanda za su yi mai biyayya. Allah tinkan ya halicce mu ya san wayanda za su saba masa. Allah tinkan ya halicce halitta ya san wayanda ƴan wuta ne. Allah tinkan ya halicce halitta ya san wayanda ƴan aljanna ne. Allah ya san masu da'a, ya san masu saba masa, ya san masu shirka, ya san masu imani. To tunda Allah ya san haka, da shikenan kawai sai a kyale mu. Mai imani za ka ganshi ko a aiko ko ba aiko ba zai imani, wanda kuma ba mai imani ba ko an aiko ba zai imani ba. Da sai Allah ya mu'amalanci bayinsa da iya wannan ilimin nasa. Amma saboda tausayi da rahamar Allah maɗaukakin sarki, ya san wane kafiri ne, wane mumini ne, amma duk sai aiko musu manzo guda ɗaya. Kuma aka ce wa manzon ya kira su su duka, ba wai ya kira iya mai imanin ba, saboda cikar adalci irin na Allah. Ba kawai a zo a kira iya masu yin aikin da'a ba, a kyale masu sabo, a'a, da aka tashi aiko manzanni, duk sai aka aiko manzanni zuwa ga dukkanin mutane, mu'minansu da kafiransu, masu da'ansu da fajiransu, duk haka aka aiko. Kuma haka kowane manzo ya dage tukuru wajen ya ga cewa ya isar da sakon zuwa ga kowa, ba a ware wasu a bar wasu ba. Wannan yana daga cikin rahamar Allah maɗaukakin sarki. Bal innahu aqama al-hujjata alaihim, bal ma Allah maɗaukakin sarki ya kafa musu hujja ne. Dan kar wani ya zo wa Allah ranar tashin alkiyama ya ce ba aiko masa manzo ba. Wa a'tahum al-ikhtiyara, sannan Allah maɗaukakin sarki ya ba su wata na'ura ta ikhtiyari. Mutum yana da damar ya zabi daidai ko ya zabi ya kuskure. mutum yana da ikhtiyari, yana da wata na'ura da aka bashi, za ta bashi zaɓin ko ya waya ce gata, ko ya sa karatun alkur'ani, ko ya sa kaɗe-kaɗe, ya sa waka. Yana da zaɓi. Shi ya je ya siyo wayarsa, tana hannunsa, wani in ka buɗe wayarsa za ka ga masha Allah abubuwa ne na amfani, ko dai na duniya ko na lahira a ciki, wani kuma abin cir abin Allah wanda ya cika wayarsa da su. Amma asalin ita wayar waya ce wadda take kawai ikhtiyari aka baka. To haka Allah madaukakin sarki ya ba wa bayansa zaɓi, ya ce kun ga wannan hanyar in aka bi ta aljanna, wannan hanyar in aka bi ta wuta, sai aka ce to kana da zaɓi. Kana da damar ka zaɓi wannan da za ta kai ka aljanna, ko ka zaɓi wanda za ta kai ka wuta. Wannan za ta kai ka zuwa ga samun gafarar Allah da rahmar Allah, wannan za ta kai ka zuwa ga fushin Allah da azabar Allah. Shikenan sai Allah ta'ala ya ba bayansa ikhtiyari. Kaga dai ga annabawa, ga manzanni an turo, kaga ga littafai an saukar, sannan ga wannan na'urar ta ikhtiyari an ba wa kowannen mu wannan ikhtiyarin. Kana da zaɓin ka zo nan, ba wanda ya kamo ka ya kawo ka masallaci yanzu. Da ikhtiyarin ka kaga cewa ya kamata ka zo ka ji saƙon Allah a masallaci. To yanzu kuma wani shi kuma yana nan a daidai wannan lokacin, yana can wajen saɓon Allah, shi ma ba kama shi aka yi da ƙarfi aka kai shi wajen saɓon Allah ba, da zaɓin sai ya je gurin. To kaga Allah madaukakin sarki sai ya ba wa bayansa al-ikhtiyar zaɓi, wal mashi'a, kuma Allah ta'ala ya ba wa bayansa ganin dama. Kaga damar ka zo masallaci, kaga damar ka kai zaman ka a gida, kaga damar ka yi sallah, kaga damar ka ki sallah, kaga damar kai sadaka, kaga damar ka kiyin sadaka, sai Allah ta'ala ya baka ganin dama, wal kudura, sannan sai Allah ya baka iko, ya baka lafiya, ya baka ji, ya baka gani, ya baka kafa, ya baka basira, haka ya baka iko, ya baka iko na ka zo wajen alheri ko ka je wajen akasin haka. Fahum yaqdiruna alal amal, dan haka bayi suna da iko akan yin aiki. Fa idza tarakuhu, dan haka idan aka ce ga wani aiki na alheri wanda idan bayi suka yi shi Allah ta'ala zai gafarta musu, ya ɗaukaka matsayin su, ya girmama ladan su, ya sa su a aljanna, sai suka ƙi yin wannan aikin. Ga wani aiki wanda idan bayi suka yi shi Allah zai yi fushi da su, Allah zai fita daga harkar su, Allah ta'ala zai kwashe albarka cikin rayuwar su, Allah ta'ala zai ɗanɗana musu kuɗa, sai kuma suka je suka yi a musu bayani. Allah ta'ala ya aiko manzanni, shine aikin manzannin. Da haka sai aka ce wa mutane ga wani aiki, fa idza tarakuhu, aiki ne na alkhairi, yanzu in suka ƙi suka ƙi yin wannan aikin, fa dhanbu dhanbuhum, zunubin su suka aikata, zunubin su ne. Allah ta'ala ya ce ayi shikashikan musulunci, ayi sallah, ayi kaza, ayi kaza, sai mutum ya ƙi yin sallah, laifin waye? Laifin sa ne. Saboda Allah ta'ala ya bashi ikhtiyari, ya bashi mashi'a, ya bashi kudura, ya aiko masa manzo, ya saukar masa da littafi. To dan haka kaga kenan sai aka ce yayi kaza, sai ya ƙi, laifin waye? Fa dhanbu dhanbuhum, wa'inda aka ce su yi aikin suka ƙi, laifin su ne. وَتَقَصِيرُ تَقَصِيرُهُمْ غَزَاوَر غَزَاوَر سُچي والله جل وعلا دوم ubangiji mai girma da daukaka ya hadi jami'al khalqil mu'minina wal kuffar yana shiryar da dukkan halittar sa ne mu'minan su da kafiran cikin su bi ma'ana abun nufi annahu yubayyinu lahum Allah ta'ala dai yana musu bayani ba iya mu'mine kawai Allah ta'ala yau bayani yanzu alqur'ani da ake ta karantar da shi ake ta wa'azantarwa har wanda ba musulmi ba ana zuwa ai musu wa'azin maguzawa a musulantar da wasu kuma suke musulunta kaga ashe an shi Allah madaukakin sarki ya saukar da littafai ba ga iya wasu mutane ba ya aiko manzanni ba ga iya wasu mutane ba wa in min ummatin illa khalafiha nadhir babu wata al'umma da Allah bai aiko mata manzo ba babu sannan babu wata al'umma da Allah bai saukar mata da littafi ba kanan nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashirin wa mundhirin wa anzala ma'ahum al-kitab to kaga kenan kowace al'umma Allah ya aiko mata da manzo ya aiko mata da ya saukar mata da littafi dan haka idan aka ce su yi suka ki wannan laifin su ne wannan gazawar daga su ne domin Allah ta'ala dai ya musu bayani ya ce wannan hanyar ta daidaice aljanna wannan hanyar ta batace wuta قال تعالى وبنجي تعالى ككوما cikin kissar annabi salih da shi da samudawa Allah ta'ala yace wa amma samud amma fa samudawa da Allah ta'ala yace wa ila samud akahum saliha an aika musu da dan uwansu annabi salihu an ibudullah
su bauta wa Allah kada su yi wa Allah shirka. To sai Allah ta'ala ya ce wa amma samudu, amma samudawa fa hadainahum, mun nuna musu hanya ta shari'a. Muka ce kun ga wannan hanyar, hanya ce ta shari'a. Ai hadainahum ya'ani bayyana lahum, mun yi musu bayani. Wa arshadnahum, mun shiryar da su muka ce wannan hanyar in kuka bi ta babu kwana har aljanna. Lakinnahum lam yaqbalu, sai dai samudawa ba su karɓi wannan tayin na shari'a da Allah ta'ala ya musu ba. Anadu, sai suka yi taurin kunne. Wa kabaru, suka yi girman kai. Fastahabbul ama, sai suka zaɓi ɓata alal huda akan shari'a. Laifin Allah ne? Laifin Allah bane. Allah ta'ala musamman ya aiko musu manzo guda Salihu a cikinsu yake, aka wa ila samuda akhahum saliha, kuma aka hado shi da littafi. Kuma Allah ta'ala ce wa amma samudu, samudawa ba mi musu laifi ba, laifin ba daga gare mu bane, mun aiko musu. Hadainahum, mun nuna musu tafarkin shari'a, mun nuna musu hanya bayyananniya zuwa aljanna. Fastahabbul ama, sai suka zaɓi ɓata alal huda akan imani, akan ainihin wato shari'a. Allah ta'ala ce fa akhadnahum sa'iqatal azabil hun bima kanu yaksubun. Allah ta'ala ce sai muka fa akhadhathum sa'iqatul azabil hun, sai tsawa ta azabar wulakanci ta kama su. Bima kanu yaksubuna, saboda abinda suka tsururuta ne su suka aikata da kansu. Ai bi sababi kasbihim, wannan wato azaba ta tsawa da Allah ta'ala ya aiko samudawa, dalilin irin mummunan aikin su ne. Walaysa li anna Allah alima zalika wa qaddarahu alaihim, ba wai dan Allah ya san hakan kuma ya san abun nan kuma sannan ya kaddara musu haka ba, a'a. Bal bima kanu yaksubun, Allah madaukakin sarki ya yi haka ne dan kafa musu hujja. Ina fata an gane. وليس لأن الله علم ذلك وقدره عليهم بل بما كانوا يكسبون باختيارهم وإرادتهم وعملهم. سوسك زابا وكان سبعتا دومن الله تعالى تعالى وأما ثمود فهديناهم با وند أكواري أتكي الله تعالى تعالى دمونونا مسحن يشريا فاستحب العما سيسك زابي سوني دكانس سك زابا وكانس عما فتا alal huda, a madadin su zaba wa kansu shari'a. Da aka ga da zabun su, wa iradatihim, da irada din su, nufin su, wa amalihim, da aikin su. Fal hidayatu hidayatan, mala yace shari'a dai iri biyu ce, hidaya kala biyu ce. Hidayatul irshad, akwai shari'a ta nusantarwa, ta nuna wa mutum hanya. Wa hadhihi ammatun, wannan shari'a ce da ta game kowa. Lil mu'min wal kafir, ta kunshi mu'mini da kafiri, kowanne an nuna masa hanya. An nuna wa mu'mini hanya, an nuna wa kafiri hanya. Wa hidayatut tawfiq, akwai kuma shari'a ta biyu. Ita kuma shari'a ta biyu ita ce hidayatut tawfiq, wato shari'a ta gamdakatar. Bayan an nuna wa mutum hanya, to kuma sai in Allah ya masa gamankatar sai kuma ya bi hanyar. Wa hadhihi khassatun lil mu'minina, to wannan hidayatut tawfiq din, wannan wata hidaya ce ke bantacciya ga mu'minai kawai. Alladhina qabilu hudallah, wa inda suka karbi shiriyar Allah. Wa irshadahu, da shiriyar wasa. Wa faqahumullahu, sai Allah ya musu mawafaqa, ya datar da su. Wa tsabbatahum, ya kuma tabbatar da su. Qawluhu wa manna bihi alaihim karaman wajuda wa tafaddulan falahul hamd. Karaman minhu ya'ni annahu da'ahum wa bayyana lahum wa waddaha lahum karaman minhu. Ubangiji subhanahu wata'ala, saboda cikar karamcinsa, ya kiraye su, ya kuma bayyana musu, ya kuma nuna musu hanya karara. Wannan karamci ne daga Allah. Wa tafaddulan, da kuma falala, li hajatihim, ga irin bukatunsu. Hum ila zalika, amma Allah yake cewa tafaddulan wato li hajatihim hum ila zalika, wato Allah madaukakin sarki ya yi musu haka ne saboda suna da tsananin bukatuwa zuwa ga hakan. Suna bukatar a nuna musu hanya, suna bukatar a shiryar da su, sai Allah ta'ala ya musu wannan falala din. Amma Allahu azza wa jalla fa innahu ganiyun anhum, amma fa shi Ubangiji madaukakin sarki wannan falalar da ya musu da karamcin in sun shiriya shiriyar su za ta amfana in sun bi Allah bin Allah su zai amfana in sun ki bin Allah ba su cutar da Allah da komai ba domin Ubangiji mai girma daukaka fa innahu ghaniyun Allah wadatacce anhum Allah ya wadata gabarun su kafaru au amanu sun kafirce ko sun yi imani wannan duk ba zai amfana da Allah ba kafircin mai kafirci ba zai cutar da Allah ba imanin mai imani ba zai amfana Allah ba ata'u au asau sun yi wa Allah da'a ko sun saba masa la yadurruna Allah jalla wa ala ba za su cutar da Allah ba mai girma da daukaka wala yanfa'unahu ba kuma za su amfana da shi ba li'annahu ghaniyun anhum domin ubangiji mawadaci ne gabarun su ba ya da bukatar su su suke da bukata ga Allah madaukakin sarki wa inna ma hadha raji'un alaihim duk abin da suka yi na da'a da kirki da nagarta amfanin kansu zai dawo duk abin da suka yi na ba daidai ba cutarwar kansu za ta dawo wa inna ma hadha raji'un alaihim naf'uhu aw dararu amfanin kansu zai dawo in kuma cutarwa ce kansu za ta koma fa huwa min rahmatihi bihim shi dai ubangiji saboda rahmarsa da tausayinsa game da su annahu bayyana lahum tariqal khair yayi musu bayanin hanya ta alheri wa tariqal shar da kuma hanya ta sharri wa atahumul quwwa sannan Allah ya ba su karfi wa atahumul qudra Allah ya ba su iko wa atahumul uqula Allah ta'ala ya ba su al-uqula hankula allati yumayyizuna biha wanda da hankali ne suke iya bambancewa baina darri wan nafi' tsakanin abinda zai cutar da kuma abinda zai amfanar an bayyana gaba ta 82 qala al-muallif rahimahullahu ta'ala yace wa alam ka sani anna al-bisharata 'inda al-maut thalathu bisharatin mala yace ka sani bishara al-bushr lokacin da mutum ya zo mutuwa al-bushr uku ake masa duk lokacin da mutum ya zo mutuwa to akwai bishara guda uku da ake masa yuqalu ana ce masa abshir ya habiballah biridallahi waljanna wa yuqal abshir ya abdallahi biljanna ba'da alislam wa yuqal abshir ya aduwallahi bighadabillahi wannar duk wanda yazo mutuwa ko wannan bishara za a ce da shi abshir ya habiballah ya kai masoyin Allah albushirinka biridallahi da yardar Allah waljannati da aljanna wa yuqal za a ce da shi abshir ya abdallah albushirinka ya kai bawan Allah bil jannati da aljanna ba'da alislam bayan musulunci da kai Allah ka sa ai mana wannan bishara akwai kuma wanda za a ce da shi abshir ya adu wallah albushirinka ya kai makiyin Allah bi gadabillah ana maka albushir da fushin Allah wannar da wuta Allah ka tsare ku hadha qaul ibn abbas wannan magana ce ta abdullahi dan abbas radiyallahu anhu sai al-shaykh al-fawzan al-fawzan yace al-muhtadhar duk wanda ransa yazo gargara mu'minan kana aw kafiran mu'mini ne ko kafiri indai an zo zarar ran yazo makogoro yazo gargara yubasharu to za a yi masa al-bushr inda al-maut lokacin da zai mutu fa in kana mu'minan idan mu'mini ne yubasharu bi rahmatillahi wa bil janna za a yi masa al-bushr da jin kan Allah da tausayin Allah da rahamar Allah za kuma a yi masa al-bushr da aljanna wa in kana kafiran idan kuma kafiri ne yubasharu bi ghadabillah wa bin nar za a yi masa al-bushr da fushin Allah za a yi masa al-bushr da azabar Allah ta wuta Allah ya tsare mu fala yamutu illa wa huwa ya'lamu ayna yakun babu wanda zai mutu sai ya san ina zashi yanzu ga mu dai muna tafi gamniya ina ne makomar ba wanda ya sani amma duk wanda ya zo mutuwa zai gane ina zashi kai tashin hankali a nan gaba duk wanda ya zo mutuwa wa huwa ya'lamu fala yamutu ba zai mutu ba illa wa huwa ya'lamu ayna yakun sai ya san a wace nahiya zai kasance wala yumkinuhu tauba kuma lokacin tuba ba zai yi ba a gare shi wal takhallus ko kubuta ba dama a dawo a saki lokacin da mutum aka ya san inda makomarsa ba mai kyau bace ba dama tuba lokacin tuba ya kure masa lokacin kubuta daga halin da zai tsinci kansa na makomarsa ya riga ya wuce aw tazawud lokacin yin guziri min al a'malis salihati na kyawawan ayyuka ya riga ya wuce wallahi ba karamin gata Allah ta'ala ya mana ba mu da muke da sauran numfashi yanzu ɗan sakannin da suka rage mintunan da suka rage kwanakin da suka rage ɗan shekarun da suka rage ma wallahi kai aikin alheri wallahi akwai lokacin da babu damar yi kace subhanallah an riga an gama baka da damar kace haka ya Allah an gama ba za ka iya fada ba kai lokacin balle kai sallah balle kai haji balle kai kaza balle kai kaza babu lokacin in yazo shikenan tuba an rufe kubuta babu dama yin guzuri na kyakkyawan aiki an wuce gurin to yanzu da sauran rai da sauran rayuwa da sauran numfashi ya kamata kowa ya kyautata dangantakarsa da Allah ya yi wa kansa guzuri mai kyau Allah ka ba mu ikon yi wa kanmu kyakkyawan guzuri wa hadha jaa fil hadith wannan magana kuma ta zo a cikin hadisi anna man ahabba liqa'a Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace anna man ahabba liqa'a Allah lalle duk wanda yake son haduwa da Allah ahabba Allah liqa'ahu Allah ma yana son haduwa da shi duk wanda yake so ya hadu da Allah to Allah ta'ala ma yana so ya hadu da shi qalat Aisha nana Aisha sai ta ce ya Rasulullah ya ma'aikin Allah wannan hadithin duk wanda yake son haduwa da Allah Allah yana son haduwa da shi kulluna yakrahu al-maut dukkanin mu ba mai son mutuwa kuma ka ce wanda yake son haduwa da Allah Allah ma yana son haduwa da shi kenan wanda baya son mutuwa kenan Allah baya son sa tace dukkanin mu babu mai son mutuwa kulluna yakrahu al-maut dukkanin mu kowa yana kin mutuwa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace laisa kadhalika ya Aisha hadithin ba haka yake nufi ba yake Aisha wa innamal mu'min shi mu'mini inda al maut in yazo mutuwa fa yuhibbu liqa Allah sai ta murna ya dinga son haduwa da Allah mu'mini idan ransa yazo gargara ya kusa mutuwa za ka ga ba abin da yake so irin ya hadu da Allah fa yuhibbu Allah liqa'ahu shi ma sai Allah ya ta yi masa maraba Allah ya ta san shi ma su yi hadu da shi wal kafir shi kuma kafiri yubashsharu bin nar lokacin da yazo mutuwa za a yi masa albashir da wuta fa yubghidu liqa' Allah sai kaga yana kin haduwar yana kin su hadu da Allah dan ya san haduwar ba kyau fa yubghidu Allah liqa' to shine shi ma sai Allah ya dinga kin haduwa da shi wannan shine ma'anar hadithin wanda yake son haduwa da Allah Allah yana son haduwa da shi wanda baya son haduwa da Allah Allah ma baya son haduwa da shi kenan duk wanda yazo mutuwa idan mu'mini ne zai ji yana son haduwa da Allah sai shi ma Allah ya so haduwa da shi idan kuma ba mu'mini bane zai ji baya son haduwa da Allah Allah ma zai ji baya son haduwa da shi wannan hadisin Imam al-Bukhari ya rawaito shi hadisi na 6142 Imam Muslim hadisi na 2683 da 2684 wa qala ta'ala ubangiji ta'ala yace innal ladhina qalu rabbuna Allah innal ladhina qalu wadannan da suka ce rabbuna Allah ubangijin mu shine Allah lalle wadannan da suka ce ubangijin mu shine Allah thumma istaqamu sannan suka samu istiqama suka samu tsayuwa akan haka tatanazzalu alaihimul malaika ko fala khawfun alaihim babu tsoro a tare da su wala hum yahzanun kuma ba za su yi bakin ciki ba wa qala ta'ala ubangiji ta'ala kuma yace innal ladhina qalu rabbuna Allah lalle wadannan da suka ce rabbuna Allah ubangijin mu shine Allah thumma istaqamu sannan suka tsaya akan haka tatanazzalu alaihimul malaika mala'iku za su sauko musu mala'iku za su sauko musu lokacin da suka zo mutuwa Allah ta khafu wala tahzanu mala'ikun za su ce musu Allah ta khafu kada ku ji tsoro wala tahzanu kar ku yi bakin ciki wa abshiru ku yi farin ciki bil jannati da aljanna allati kuntum tu'adun wadda ake muku alƙawarinta duk lokacin da bawan Allah ya zo mutuwa sai wannan mala'ikun sun zo su yi masa wannan bushara da haka shi yasa zai ji yana shauƙantu yana da begen haduwa da Allah domin tunkan ya hadu da Allah ya san makomar mai kyau ce, ya san haduwarsa da Allah haduwa ce mai kyau. Da haka zai ga mala'iku su ma suna masa bishara, abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Da haka sai yaje yana san haduwa da Allah. Allah ka samu a cikin su. Wa qala ta'ala, ubangiji ta'ala kuma yace, walau tara id yatawaffa alladhina kafaru al mala'ika, ina ma kaga mala'iku, ina ma kaga mala'ikun azaba lokacin da suke zararran kafirai, yadribuna wujuhahum suna makar fuskokinsu, wa adbarahum suna dukan bayansu, wa dhuku suna ce musu dhuku ku dandana azabal hariq, azabar kuna. To lokacin da ake yi wa mutum wannan tashin hankalin, ya san abinda zai tara a gaba ba mai kyau bane, shi yasa sai ji baya san haduwa da Allah dan ya san bai kyauta ba. Tun anan wajen zarar rai ga abinda mala'iku suke, Allah ta'ala da kansa yace walau tara, ma'ana da kaga lokacin da mala'iku suke zarar ran kafirai da hankalinka ya tashi, da kaga abun mamaki lokacin da suke zarar kansu, suke zarar rawukansu, yadribuna wujuhahum, Allah yace zaka ga suna tafkasu a fuska, suna dukan fuskokinsu, wa adbarahum suna dukansu a baya, kuma suna musu ainihin wato wani irin albushir mara dadi, suna cewa wazuku azabal hariq, ku dandana azabar kuna. Allah ya kiyaye. Gaba ta 83. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم ان اول من ينظر الى الله تعالى في الجنه الاضراء، ثم الرجال، ثم النساء باعين رؤوسهم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انكم سترون ربكم كما ترون القمر ليله البدر لا تضامون في رؤيته. والايمان بهذا واجب وإنكاره كفر. إمام البربهاري يتي: وعلم كسني يا كيدن أوا أن أول من ينظر إلى الله تعالى، فركون وند زي غا الله مدوكين سركي في الجنة، أشكين الجنة الأضراء مكافي ونه وند زاسو فارا غنن الله رانا تاشين القيامة أشكين الجنة الأضراء مكافي. إيه. ثم الرجال sannan maza, thumman nisa'u sannan mata, bi a'yun ru'usihim da idan nan da yake kawunan su. Wannan hadithin hadisi ne da'ifi, hadisi ne mai rauni, hadisin da yace wai akwai wanda za su fara ganin Allah makafi ne, sannan maza sannan mata. Wannan hadisin la yasihu, baya bai inganta ba. وفي سنده مقال دوم أتكين إسناد حديث أكوي مغنغلو. وقد خرج هذا الحديث اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد. أبابن مالمي أين واتو إمام اللالكائي أتكين لتاف شرح أصول الاعتقاد ياتي واتو إسناد وانا حديثي بإنغنتبا. حكا إمام الديلمي أتكين فردوس شما ياتي وانا حديث بإنغنتبا. ذاك ولا يصح له إسناد، domin wancan isnadin da Imam Lalakai ya kawo ya jingina wato ya jingina shi zuwa ga Al-Hasan Al-Basri, shi kuma wato maqatu'i ne, wato an Al-Hasan maqatu'an. Da haka hadisi ne wanda yake mai rauni, bai inganta ba. Malaman hadisi sun ce wannan hadisin da yake cewa waɗanda za su fara ganin Allah makafi ne, sannan sai kuma maza, sannan sai mata, wannan hadisi ba shi da inganci. Wanda ya inganta shine wanda zamu karanta na kasa, kama qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, kama yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace: innakum satarawna rabbakum, lalle hakika ku yan aljanna za ku ga ubangijinku, kama tarawna alqamara laylatal badri, kamar yanda kuke ganin wata daren 14, la tudammuna fi ru'yati, ba za ku yi turere ni ya ba wajen ganin sa. Wannan hadisin ya inganta, yan aljanna za su ga Allah, Allah ka samu a cikin su. Lalle yan aljanna za su ga Allah, kuma babu ka kare mun, babu wani ya ture wani. Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Wal imanu bi hadha wajibun, imani da cewa yan aljanna za su ga Allah wannan wajibi ne. Wa inkaruhu kufrun, inkarin yan aljanna za su ga Allah, to wannan inkarin shi kuma kafirci. An gane, kamar yanda mu'tazilawa su suna ganin yan aljanna ba za su ga Allah ba. Mun sha tattaunawa game da ganin Allah, ko
mun akwai lokacin da muka yi bayani mai dan fadi, akwai wanda suka ce za a ga Allah a duniya, za a gan shi a lahira. Akwai wanda suka ce ba za a gan shi ba a duniya, ba za a gan shi ba a lahira. Akwai kuma wanda suka ce ba za a gan shi ba a duniya, amma za a gan shi a lahira. Wayanda suka ce za a gan shi a duniya kuma za a gan shi a lahira, kuskure ne, ba gaskiya bane. Haka wayanda suka ce ba za a gan shi ba a duniya, ba za a gan shi ba a lahira, su ma batattu ne. Amma wayanda suka ce ba za a ga Allah ba a duniya, amma ƴan aljanna za su gan shi a lahira, wannan gaskiya ne. Ga hadisi ya tabbata, innakum satarawna rabbakum. Manzo Allah ya ce lalle za ku ga ubangijinku. Amma a duniya a za ku ga ubangijinku a aljanna. Kamata raunal qamara laylatul badr. An fahimta ko? Yawwa, yarahu almu'minuna bighayri kayfin. Ko? Wato ƴan aljanna za su ga Allah ba tare da kaifiya ba. Babu ya za a ganshi, ya za a ganshi wannan bai shafe ka ba, za a ga Allah kawai shikenan. Ƴan aljanna za su ga Allah. Ashar yace sabaqal bahthu fi ithbatir ru'ya, wato tattaunawa ta riga ta gabata game da tabbatar da ganin Allah ga ƴan aljanna. Wa hadha ta'kidun lima sabaqa, wannan kaman karfafa magana ne na abin da ya gabata. Wa amma hadha tartibul ladhi dhakarahu almu'allif fayahtaju ila dalilin, amma wannan wato jerantawar da malam Barbahari ya fada cewa makafi ne za su fara ganin Allah, sannan maza sannan mata, wannan magana ta Imam al-Barbahari tana buƙatar hujja, tana buƙatar dalili. To dalilin kuma wannan hadisin ne, wanda shi kuma bai inganta ba. An gane ko? Gaba ta 84, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa alam annaha lam takun zandaqatun wala kufrun wala shukukun wala bid'atun wala dalalatun wala hayratun fi ad-dini illa min al-kalam wa ahli al-kalam wal jadal wal mira wal khusuma. Imam al-Barbahari yace ka sani dan uwa mai karatu, annaha yanda al'amarin yake, lam takun zandaqatun, ba a fara samun zindiƙanci ba, mutun ya shiga yayi wa musulunci shiga burtu, kafiri ne amma ya boye munafurci da kafirci a zuciyarsa ya bayyanar da musulunci, shine zindiki. Zindiki shine wanda yake bayyanar da musulunci a zahiri, yake boye munafurci da kafirci a zuci, ba za a iya gane shi ba haka a zahiri. To wannan shine zindiki. Da haka zindikanci bai kasance ba, wala kufurun ko kafirci, wala shukukun ko shakku a cikin addini ko kwanto, wala bid'atun ko bid'a, wala dalalatun ko bata, wala hayratun ko dimaucewa fiddini a cikin addinin nan. Wannan abubuwan duk ba su faru ba addini, illa minal kalami wa ahlul kalam, sai da ahlul kalam, wato sai da wato masu ilimin ilmul kalam suka bayyana, da kuma ainihin wato malaman ilmul kalam, wato ilimin ilmul kalam shine ilimin falsafa. Ba a samu zindikanci ba a cikin addini, da kafirci da kokonto a cikin addini, da bid'a da bata da rikirkicewa da dimaucewa a addinin nan, sai da aka samu masana, wato masu ilimin falsafa, sai da suka bayyana a cikin addini, sai da philosophers suka bayyana a addini, sannan aka samu zindikanci ya fito, kafirci ya fito, shakku, bid'a, bata, rikirkita addini, duk sai da aka samu masu ilmul kalam, wal jadal da masu jayayya, wal mira da masu musu, wal khusumati da ƴan rigima a cikin addini. Ai, ta tabka musu ba dalili, ba aya, ba hadithi, ba goyon bayan maganganun magabata. To wannan sai da waɗannan suka shigo cikin addini, sannan suka rikirkita wa mutane lissafi, sannan aka samu wani abu zindikanci, aka samu wani abu ainihin shakku a addini, aka samu bid'o'i, aka samu ɓullaɓata kala-kala, aka kuma samu ɗimaucewa da rikirkicewa a cikin addini. Fal'ujubi wa kaifa yajtari'ur rajul, abun mamaki. Wa kaifa yajtari'ur rajul, ya mutum zai iya yin ƙarfin hali, alal mira, ya dinga jayayya, wal khusumati da musu, wal jidal da ita ma, wato jidal, wato almira jayayya, al khusumatu husuma, wal jidal da jayayya, ya mutum zai karfin hali ya dinga irin waɗannan a cikin addini. Wallahu ta'ala ya kul, bayan Allah mai girma da daukaka yana cewa ma yujadilu fi ayatina illa alladhina kafaru, babu mai yin jayayya cikin ayoyinmu sai kafirai. Duk wanda kaji yana ja'in ja game da ayoyin Allah ko hadisi cikin hadisan manzon Allah sai kafirai.
shi yasa akwai mamaki kaga musulmi yana jayayya yana bai yadda da wata aya ta Qur'ani ba ko bai yadda da wani hadisi ba wannan akwai mamaki shi yasa malai ce abun mamaki a samu mutun yayi tsaurin ido yazo yana musu yana husuma yana jayayya a cikin addini bayan Allah ya ce ba masu yin irin wannan jayayya da musu da rigima a addini illa alladhina kafaru sai kafare fa alayka bitaslim ya kai dan uwa abinda ake bukata gare ka game da wannan addinin ka mika wuya war ridha bil athar ka yadda da hadisan da aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam wal kaffi ka kame hannunka was sukuti kai shiru kada ce Allah ya ce kaza ka ce to ya za a ce kaza ya kamar yanda muka karanta a can baya mun karanta mu'tazila duk wannan sai da aka samu wayennan ma'abota irin wannan jayayya a addini sai aka samu irin wancan mun karanta a can baya in kun tuna sati biyu da suka wuce mu'tazila suna ganin Allah bai adalci ba ya zai sa wasu a wuce wasu a aljanna ya za a ware wasu a ce kafirai ne wasu kuma ƴan wuta ya Allah ta'ala bai kowa masu kowa mai kuɗi ba yayi wasu masu kuɗi wasu talakawa ya Allah ta'ala zai yi wannan irin hukunci wasu jahilai wasu masu ilimi su suna ganin wannan ya saba da adalci kamata ko dai duk ai jahilai ko duk ai malamai wannan bacin gyaran Allah bane to duk ire-iren wannan rudin da irin wannan rikirkicewa kwakwalwa da rikirkicewa mutane addini bai shigo ba sai da aka samu ainihin malaman ilmul kalam sun shigo cikin addini shine abin da malam yake kokarin ya nuna mana nan da kawai ka zamto kai in abi ya tabbata a Qur'ani da hadisi kawai kaji kuma ka yadda kai imani ka sallama abin da ake so kenan ka kame bakinka karkashi sa baki cikin irin abin da wayansan masu rubabbin aqidun suke ainin gaggayawa Allah suke gayawa manzon Allah suke gayawa addini ka kame bakinka hadha sabaqa bayanuhu wa tahdhiru min wannan shi ma irin wannan gabat bayanin ta ya gabata a can baya da kuma jan kunne da aka yi wa al'umman musulmi su guji irin wannan قوله فعليك بالتسليم والرضا بالآثار والكف والسكوت أي عليك بالتسليم لكلام الله أبن دي إذا ما واجبي أكن ككي مسلمي كسلما وزن شان الله ده أنزو أكتش يا الله يا فتاة كن قرآن كسلما وكلام رسوله كسلما وزن شان من زن الله صلى الله عليه وسلم والكف عن الجدل ككامي قبر جاية أتكن الدين wattashkiki ka kame daga kokwanto a addini fa innaka manhiyun an zalika dan kai an hana ka yin haka bal tazdadu hayratan kuma in ka ce zaka yi haka ba abinda zai kara ma sai rudewa da ka shiga wannan layin to rudadde zaka zama an fahimta ko kamar yanda mun shayin istishhadi da wasu baitoci na Imam Abu Hamid al-Ghazali in ban manta ba lokacin da ya shiga cikin wannan ilmul kalam din abin da ya faɗa ke daga baya Allah ta'ala ya taimake shi ya tuba ya fita daga cikin wannan ilmul kalam din yake faɗa yake cewa tsawon lokaci da muka dinga wani bincike game da ilmul kalam ba abin da muka fa'idanta da shi sai kawai an ce sun ce muka bar qala Allahu qala Rasul sai muka koma ai suwana sun ce ai an ce kaza ai an ce kaza an ce kaza muka koma wani an fahimta ko haka Abu Hamid al-Ghazali ko waninsa lokacin da ya tuba daga ilmul kalam ya dawo yake faɗan irin wannan abinda zai jawo mai yin sa kenan fa khuz bi kalamillah kai ruko da zancan Allah wa kalami rasulihi kai ruko da zancan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qana' bi zalika ka gamsu da haka litahtadiya dan ka shiryo wa tastariha dan ka hutar da kanka minal wasawisi daga waswasi washukuki da shakku wal awhami da rudu kana so ka huta da waɗannan abubuwan kana so ka huta da yawan waswasi ka dinga ma waswasin akwai Allah nan ko babu shi haka ga mutun ya halaka ka zama to kana shakku game da manzon Allah ko game da ainihin wato addini to in kana so ka kubuta daga waswasi kana so ka kubuta daga shakku kana so ka kubuta daga rudin kwakwalwa to ka riko da littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bisa fahimtar magabata sai ka huta wa tusbiha ala basiratin sai ka wayi gari bisa ga ilimi kake tafiya bisa basira wallahu anzala hadha alquran Allah ya saukar da wannan littafi tibyanan likulli shay wato Allah ya saukar da wannan alqurani dan yayi bayanin komai babu wani abu da babu bayanin sa a cikin alqurani ina fata an gane amin amin malai yake cewa gaba ta 85 qala al muallif rahimahullahu ta'ala
lokaci yayi to an ce lokaci yayi insha Allah sai mu tsaya akan daidai wannan gaba ta 85 na'am abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana na'am bambanci to